الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو كان وتا بكوي غوتن سفر شكرا تدبو دي لدري حدود 40 حدود هجرية واندي إداتي دي حدود غوتن ترى شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا بيو ميلادية منا درسينة داري دا أشرين دا أكو أتشكي وانا لتافي ميتارن البركة نا مكتثر زاد المعاد نشيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب الله يمسى رحمه. Idan ƴan uwa za su iya tunawa a baya, mun tsaya ne a faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil asara, shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ribatattun yaƙi da aka kamo su ne asara. Da mu karanta bayani akan me shari'a tace akan ribatattun yaƙi da kuma hukuncin waƙafi a musulunci, waƙafi a musulunci. Malam yace wa kana yamunnu ala ba'dihim wa yaqtulu ba'dahum wa yufadi ba'dahum bil mali wa ba'dahum bi asra al muslimina فعلى ذلك كله بحسب المصلحة. واستأذنه الأنصار أن يترك لعمه العباس فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، ورد الصبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض. وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم يكن له مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فدل هذا على جواز الفداء بالعمل، والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العربي ووطء إمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. ما لا يتشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتكين شريا سا ياكسان تشي واتو ينعيم بيواغ وسو باي نانشي باوا واندا أكا جياكي أكا ساموشي كو أكا كاموشي yana kafiri yaki ya ci shi aka damƙo shi ko mace ko namiji shine asara ko asra. To annabi yana yin wasu baiwa wasu kuma ana kashe su. Abu na uku, wasu kuma ana ba su dama su fanshi kansu da dukiya, ko dai ayo wasu baiwa a taimaka musu a musu karamci, ko kuma a kashe wasu, ko kuma a wasu su fanshi kansu da dukiya. Wasu kuma ana canji ne a bayar da su a karɓo bi asral muslimina, wato a karbo bayi na musulmi da kafirai suka kwace idan kafirai su ma sun kama bayi na musulmi sun ajiye su musulmi su ma suka kama bayi na kafirai to sai a canji ku ba mu naku kaza mu ba mu mu ba ku naku kaza mu ma ku ba mu namu kaza duka annabi yana yin ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda hudu bi hasabil maslaha wannan shine abinda ibn al-qayyim ya faɗa dangane da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan bayi me yasa suka zama bayi an zo yaki basu musulunta ba basu yi kalmar shahada ba basu karbi da'awa ba aka zo ana yakar su har aka damke su a hannu aka rike su da haka sai suka zama bayi haka za a koro su a kado su a taho da su shine annabi yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da ibn al-qayyim ya ambata mana bawa shine wanda ba cikakken ɗa ba wanda daga baya sai a yanta shi to akwai lokacin da aka kamo Abbas bafan annabi Abbas ibn Abdul Muttalib kafin ya musulunta wasta'zanahu al-ansaru an yatruku li'ammihi al-Abbas fida'ahu mutanen Madina suka nemi izinin wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya barwa shi Abbas ya fanshi kansa annabi ya ce kar ku bar masa ko dirhami ɗaya sai ya biya ya zo a riwaya an ribato Abbas bafan annabi a cikin ribatattun yaƙi da Aqilu shi ma ɗan uwan Aliyu a cikin ribatattun yaƙi a ranar yaƙin Badar ne da Abbas da Aqilu dukansu suna cikin me ribatattun bayi a yaƙin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi ta ba shawara sayyidina Abubakar ya ce kada a kashe su a kada a maida su bayi tunda wannan baffan ka ne ya Rasulullah to ya za a yi ya fanshi kansa a bayar da wani abu ya fanshi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi ra'ayin sayyidina Abubakar yace warad sabi hawazin alaihim ba'd alqismati akwai ribatattun yaki na hawazin manzo Allah ya maida musu ribatattun yakin su bayan an yi rabo to kun ga baiwan kenan da taimakon kenan wastataba qulubal ghanimin fa tayyibu lahu ya nemi yardar wanda suka ci ganima cewa su amince masa su ba shi dama ga abin da zai yi kuma alhamdulillah suka ce ya rasulullah duk abin da kai yayi kamar a zo a raba wani hakki ne a baka naka sai kuma daga baya a ce kai kawo rabanka za a yi kaza da shi sai ka ce na yadda na bayar to wasu kuma ba su yi ba wa awwada man lam yutayyib min dhalika bi kulli insanin sitta fara'id wanda bai bada damar ba wanda bai yadda ba aka karbi kasansa ba yace to kowane mutum daya daga cikin bayin nan na yadda zan baka kaso kaso shida a maimakon mutum daya haka annabi ita ba su yana karban bayin ana karba ana ba su ana karban bayin ana maida su wa hawazin dama yana cikin hikima ta da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka din to akwai bawan da za a kamo shi bai da kuɗi dama an ce akwai fansar kai kamar yanzu misali an kamo ka a ce sai ka biya naira 500,000 ka fanshi kanka ko ka kawo ko yan uwanka su kawo ko dai a sanya da zai a ba da kudin nan ka koma. Wa zakara Ahmad an ibn Abbas anna ba'dahum lam yakun lahu malu. To akwai bayin da annabi yazo yayi shela yace wane da wane da wane ku yanta kanku ta hanyar bayar da kudi mu kyale ku, suka wayi gari ba su da kokobo. To ya zai kana suka samu yanci kuma baka da kudi. Sai annabi yace to shikenan a maimakon kudin da za ku bamu tunda ba ku da shi, fansar ku shine ga yaran mu ƴaƴan Madina ku zo ku koya musu karatu da rubutu. An yu'allimu auladal ansari alkitabata, ku koya musu rubutu. Malam yace fadalla hadha ala jawazi alfida'i bil amali, wannan yana nuna ya halatta wani ya fanshi kansa ta hanyar yin aiki ko aikin karfi ko wani aiki. Abinda zamu dauka anan shine Imam Ahmad ya rawaito daga Ibn Abbas cewa wanda za a fanshe shi idan bai da kuɗi akwai wani alternative din, shine a sa shi ya aiki. Jama'a wannan fa abinda yake nuna mana kaskancin kafirci da kuma izzar musulunci. Amma yanzu al'amuran sun juya, yanzu musulmin ake kaskantarwa, su ake kama su kaman kaji, kaman ribatattun yaƙi, ko a kashe su ko a mai da su bayi ko a canja musu addini. A tarihi ya tabbata barnar da Turawa suka yi wa musulmi da daular musulunci wallahi malam ba za ta maimaitu ba. Muna fatan kada Allah maimaita mana wani abu. Shekarun da suka gabata can tile-tile bincike ya tabbatar da Turawa suna shigowa kasashenmu na Afirka din nan su yi ta kama mutane kurin ame da su bayi. Har yau in ka je Lagos in za ka tafi Kwatano akwai wani guri Badagiri, akwai hanya da za ta kai ka har teku. Malam wuri ne yana nan, nan ne ake ta in aka ɗebo mutane bayi nan ake zura su a zuba su sai Turai, duka, kisa, azaba. Wallahi ko kwanan nan wani ya danyi wani documentary ana nunawa cewa ga wata hanya nan, wai wata kofa ce, wai no going back, in ka riga ka shige ta sai dai jirgin ruwa rami ne za ka bi kawai an kora ka yadda ka san shanu. In aka kora mutane to ba a dawa baya, daga nan kawai loda ku za a yi kawai sai Turai. Waɗannan mutanen da suke magana akan slavery today sun bautar da mutane musamman baƙaƙe. Azaba ya wuce yadda kake tsammani. Amma yanzu tunda duniya ta waye abu ya juya, sai su yi ta magana akan bautar da ɗan adam, bautar da ɗan adam. Alhali ba wanda ya kashe ɗan adam ya bautar da ɗan adam irin Bature. A tarihi masana suna faɗa cewa yanda suke wa bayan nan da sarƙa, za ku ga tsohon hoto za ga da sarƙa yanda ka san ana ɗaura awaki. Wallahi gwanda ɗaurin awaki yanzu akwai ƴanci. Da sarƙa suke tattamkewa mutane a cire maka riga da kai sai gajeren wando, ba maganan kai sallah ko ka ci abinci lokacin da kake so ko kaza. sai a jera mutun dugu a zuba su a kwale-kwale. A cikin rubutun suke cewa tsabar bauta da mai da mutane bayi, wallahi a hanya idan mutum a kwale-kwalen nan da ya kama ciwo yana zazzabi ko bai da lafiya saboda tsabar muguntan bature kada ya masa magani, wallahi malam tsamo shi suke su tsunduma shi cikin teku kawai. Saboda kar ma su yi wahala sai maka wahalan magani ko baka da lafiya, dan ai liability ne za su dauki nauyi su kai ka suna ma hidimar magani kawai sai a jefa ka teku. Akwai waɗanda in aka tashi musu wulakanci a buhu ake sa su da dutse a dauke su a kwale-kwale sai an je tsakiyar teku sai a sake ka kana cikin buhu da dutse a ƙasanka, ya ka gani tafiya kawai za ka yi, ba ka da ma daman da za ka yi wata linƙaya ko ka kama wani abu ko wani abu sauransu, haka za ka yi ta bugi-bugi a cikin bukun nan sai ka mutu. Duk wannan wanda ya karanta tarihin yadda aka bautar da mutanenmu a ƙasashenmu na Afirka ɗin zai ga wannan hadda ƙari. A inda suke ajiye mutane kafin a ɗora su a kwale-kwale a tafi da su, a nan suke kashi a nan suke fitsari, za a tara ku iya ganinka, duk wanda ya ji kashi ya kashinsa a gurin, duk wanda ya fitsari ya fitsarinsa, kuma hannunku a ɗaure ba yanda za ka yi haka za ka zauna a cikin kashinka da fitsarinka. A jefa muku abinci wanda ba za ku mutu ba da wawa, duka wannan fa Bature ne diye mana wannan Turawa. Kuma ina nan a rubuce ko muna yara ma a takardu ɗan littattafan mu ɗan social studies da duk mun ka karanta, amma ina ba wa samari matasa shawara ku karanta tarihin bauta abinda aka yi wa mutane a ƙasar nan Afirka. Na yi wannan bayani ne dan mutane su gane cewa lokacin da kuka saki Allah to Allah sai ya juya al'amura. Kun ji wannan guda ɗaya ko? A yanzu a duniya Afirka tana daga cikin ƙasashen da suke akwai musulunci, kuma Afirka ma Najeriya akwai musulunci, a Najeriyar ma a Kano akwai musulunci. Wannan wani abu ne ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba, sananne muna faɗa muna da maimaitawa. Yanzu kafiran ƙasar nan ƴaƴan musulmi suke kamawa su mai da su bayi, su kama ƴaƴanmu su kai su su taimaka musu aiki su mai da su kiristoci. Ko kwanan nan ana nuna hoton wata mata ƴar Sokoto ce da aka kama ta, aka kama ƴaƴanta asibiti kawai ta je ba ta da lafiya, maƙociyarta wata kafara ce ta ɗebe mata ƴaƴa bata tsaya ko ina ba sai Lagos, tana kai su aka musu aski aka sa musu cross a wuya aka canja musu suna, ɗaya sunan ta faɗi mata ko wace ce aka mai da ita Deborah, ɗaya aka mai da ita ko Sarah. ƴaƴan musulmi a nan Kano ɗin nan mun yi ta meetings mun yi ta taro da jami'an gwamnati da lauyoyinmu da wane ne da ƴan human rights da ƴan wacece irin satar ƴaƴa da ake mana. Bincike ya nuna wannan jiha tana daga cikin jihohi da aka fi sace yara, har yanzu ba a daina sace yara nan ba, kuma bincike ya nuna an sace su kuda ake kai su a kai su wasu jihohi kurin ame da su kiristoci. Har yanzu a rediyo duk an faɗa kowa ya gani an yi bayani akwai waɗanda aka kama su, wani pasto ne ma aka kama shi a Kudu da ƴaƴan musulmi a gidansa sun fi ɗari nawa, duk ƴaƴan arewa ne. Kuma har yanzu da yake muku magana iya abin da na sani ba a ɗauko yaran nan ba. A tasha su ɗebe mana ƴaƴa a cikin unguwanni a ɗauke yara, yaro ya ɓata a neme shi a mai da shi a tabautar da shi, kawai yaro ya wayi gari ya tarar da kansa a cikin kiristoci. Wannan shi ne slavery ɗin da ake faɗa yi, a mai da mutane sun zama bayi. Ga yawan mu ga kaza din mu ga kaza din mu gashi abuwa dai ga sunan amma ba mu da yanci ba mu da wanda zasu tsaya mana su kwatan mana yancin mu su taimake mu sai kadan daga cikin su abun bakin ciki abun kuka abun damuwa yanzu wannan mata ana ta nuna ta a media amma waye zai bi kadinta ga yaran ga su da cross ga yarinya musulma amma ta aski kanta ya zama irin na maza kuma an san masu yi kuma ana kallon su wannan kaskanci da al'ummar musulmi take ciki a kasar nan ya isa munin wannan abu ya kazanta to ku dade rubuta ku aje duk lokacin da musulmi suka yi sakaci da riko da addinin su da riko da gaskiya to za su yi ta ganin abun bakin ciki da bacin rai a rayuwarsu ka zo ai maka abu baka da kadin ma baka da matsayin da ma ka isa ma ai magana akan abin da aka yi maka yanzu ku duba malamin nan da aka kashe dan uwa mahaddacin Qur'ani gwani da maturu kisa na wulakanci na rashin mutunci malamin addini mahaddacin Qur'ani mai majalisi mai masallaci liman jagora mai almajirai mai mabiya a ƙasa mai ba da gudunmuwa da taimakon al'umma haka kurun wani soja ya ɗauki kunamar bindiga ya harbe shi haka kawai kuma abun bakin ciki taimakon su aka tsaye da malamin nan suka ce ka taimaka ka ba mu lift tsakanin damaturu da jajimaji ka ba mu lift ya taimaka ya ɗauke shi ya ba shi lift kuma ya harbe shi yaro arne soja kafiri kuma na tabbatar muku sai dai wani yin Allah ya je harbe malami kam ya harbe marar gata yanzu ku duba lokacin da wannan kafirar ta zagi annabi ita fa zagin annabi ta yi ta tada hankalin ƙasa ta zagan mana number 1 ɗinmu aka kashe ta ku duba yadda duniya ta yi ta surutu ku duba yadda 'yan siyasanmu marasa kishin addini suka yi wuf suka fito suna ta magana ku duba wasu jami'anmu ku duba wasu manyan ƙasar nan ku duba wasu sarakuna da suka fito suka yi ta magana yanzu duka waɗannan wanda suka yi magana na wannan malamin da aka harbe shi shi bai zagi kowa ba bai ci mutuncin kowa ba abin da ya shi kuma fa ba wanda ya magana a cikinsu ku duba irin zanga-zangan da aka yi ku duba yadda ƙasar nan aka ce ƙungiyar kanta ce ranar kaza ga watan kaza za ta yi zanga-zanga duk ƙasa saboda an kashe wadda ta zagi annabi ita jininta yana da amfani tana da gata amma ku duba wannan bawan Allah mutum nawa suka yi zanga-zanga da an kashe shi hatta ƴan uwansa musulman bai da daraja bai da matsayi to haka za a bi malama ita halakar da su ta kashe su rubutu ma a Facebook wani ya rubutu ma ya nuna Allah wadarai abin da aka bai ba da yawa ma ba su yi ba amma duba na wannan kafirar Debora nan da aka yi hatta musulmin da suke ta ba da goyon baya aka yi ta commenting yan jarida suke ta bugo mana waya sai mun yi bayani amma nan ni ko mutum ɗaya ba wanda ya kira ni saboda sun san ra'ayin mu kaifi ɗaya ne ba mu yadda ba kuma sai an bi mana kadinmu amma babu wa zai bi tun daga federal government daga sama daga gidan shugaban ƙasa har kansila ba wanda bai magana ba akan kashe Debora amma wannan malamin da aka kashe fa ka san laifinsa saboda malam ne shi musulmi ne kuma a ƙasa irin ta Najeriya Allah wadari da wannan abin da aka yi malam Allah ya karɓi shahadarsa Allah ya fi masa to wannan irin zalincin shi ke hana zaman lafiya yara matasa suna nan suna kullace da wannan abu yana damun su shi yasa kuma kuma din wasu abubuwan da kuke neman biyan bukata Allah ya hana ku samu biyan bukata yan kanana ba su kai sun kawo ba suka fi karfin ku saboda ba ku adalci
ba a yin adalci da ka tunda shugaba bai zai adalci ba bai zai daidai ba to sai Allah ya kawo mai wani dan karami bai kai ya kawo ba igigita shi ya hana shi sakat yanzu wasu jihohi suna nan dole an kore yara ba sa zuwa makaranta saboda wasu suna zaune a daji sun ce za a yi kaza suna cin suna baccin suna harkokin su amma sun hana aje makaranta an ki aje ba za a iya zuwa ba yaran mu da yawa suna zuwa makarantun boarding makarantun mata na kwana makarantun maza na kwana duk an ku kore su masarantun yanzu duk sun cika da ciyawa saboda ana jin tsoron wasu tsirari me yasa Allah ya sa ake jin tsoron su saboda ba a yi adalci ba ba a adalci da za a yi adalci a tsayar da gaskiya ba za ka ji tsoron kowa ba kuma ba wanda zai zo ya fi karfinka to wannan ku rubuta ku ajiye shi rashin bin kadin mara galifu wanda yake mai karamin karfi ne mai rauni a kyale shi a wulakanta jininsa ba komai bane ba to shine kuma Allah shi ma in yazo juyawa sai ya sa wani abu yazo ya fitine ku kowa ya kasa jin dadi da kwanciyar hankali amma mai wayo mai dabara mai hankali shi yake ganewa to duka waɗannan abubuwan ku kula da su duk idan an ce wani bawa ne to yana cikin kaskanci ne yana cikin wani rauni ne to yanzu mu musulmin da ya kamata mu ne ya kamata mu samu bayi to mu ne muka zama bayi ku sani ko ana ganewa haraji da aka sani musulmi suke karbowa a wajen wanda ba musulmi ba amma yanzu fa a'a hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ya ce to ku zo in ba ku da kuɗi wanda lokacin musulunci yana da ƙarfi yana da power shike juya duniyar ku kawo kuɗi ku fanshi kanku koma kafircin ku ko kuma ku zo ku koya wa ƴaƴan musulmi rubutu wannan shine dalilin da yake nuna ya halatta mutum musulmi ya nemi ilimin da ba na addini ba rubutu da karatu yaren turanci yaren chinanci yaren indiyanci yaren wane ne ai wannan rubutun da za su koya wa ƴaƴan larabawan a Madina ai ba Qur'ani bane da hadisi sani ko ana ganewa a idan har wani ilimi ba na addini ba bai da amfani ba a yi haram ne to ya kai annabi ya sa waɗannan kafirai ne fa kafirai ne za su ban shi kansu ba su kuɗi annabi ya ce su zo su koya ƴaƴan musulmi rubutu da karatu na yarurrukansu sahabbai nawa suka je suka koyo farisanci su koyo yaren da ba larabci ba wani a sati ɗaya wani a kwana uku ya je ya koyo wani annabi da kansa ya tura a je a koyo wani yare ya ce ba mu da aminci da yahudawa za su iya cutar da mu kuma sahabban suka je suka koyo kaga ashe wannan yana nuna ba laifi bane musulmi ya je ya nemi wani ilimi ba na addini ba ya koya don ya zama yana da ilimi ya gane Allahumma illa abin da ya fito kafirci ne ƙarara to wannan kuma dole ne mutum ya guje masa ya kuma ƙaurace masa ɗaliban ilimi ya kamata a rinƙa karanta nassi ana ganewa wasawabu alladhi alayhi hadihu wa hadi ashabihi istirqaqul arabi akwai magana cewa shin laraba za su zama bayi ko ba za su zama duk wanda yake balarabe za a iya kamo shi ya zama bawa wasu suna ganin a'a tunda balarabe ne bai zai zama bawa ba a'a ibnu qayyim ya ce abin da yake daidai shine hatta balarabe shi ma zai iya zamantowa bawa istirqaqul arab sannan bayin su mata ya halatta a kama bayin su mata a sadu da su wat'u ima'ihinna bi milkil yamini wanda ake cewa wanda daman ka ta mallaka idan an kama matansu a matsayin bayi mutum yakan iya tara 100 a gidansa ma 30 40 50 iya yadda aka samu duk bayi ne kuma ya halatta ya rinka saduwa da su amma ba matansa ne irin ƴaƴa ba hakkokinsu ba iri ɗaya ba ne da hakkokin ƴaƴa shi bawa yana da rabin hakkin ɗa ne bawa yana da rabin mai hakkin ɗa min ghairi shiratul islami ba sai an sharranta musu cewa su zama musulmi ba musulmi zai iya riƙe bawa a gidansa ba musulmi ba ko baiwa a gidansa ba musulma ba wannan ya halatta mallai yace wa kana yamna'u at-tafarruqa fi as-sabi ko at-tafriq fi as-sabi bayna al-walidati wa waladiha wa yu'ti ahla al-bayti jami'an wato karahata an yufarriqa bainahum manzo Allah ya hana idan an kamo ribatattun yaki a raba tsakanin uwa da ya kamar in ka kama tinkiya mai yaya ka dauke uwar ka kori yayan ka mika su wajen wani a di yanda za a yi ko sai da su za ka yi to ka je ka sayar da uwar da yar wannan islam ne tinkiyar ka ta haihu talauci ya dame ka amma tana da sabon da da take shayarwa kuskure ne a shari'a araba mai sha nono da uwarta sai dai in ta yi girman da za ta iya rayuwa da kanta wannan adabba to haka a cikin mutane ma annabi idan an kamo mace da yayanta sai ce duk ku hada ta a gida guda daya sai ya dauka wa mutanen gida yau zai ahlul baiti jami'an sai ya ce duk a dibe su gaba daya karahiyata an yufarraqa bainahum saboda baya so a raba tsakaninsu wannan yana nuna mana insaniya da tausayi da jin kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tayyib wannan shine hukuncin shari'a dangane da bayi a takaice da Ibnu Qayyim kawo cikin Zadul Ma'ad to sai hukunci na biyu abin da ya shafi yan leken asiri menene hukuncin wanda aka kama shi dan leken asiri yana satan sirrin ku yana kaiwa wajen abokanan gaba ina so ne bayani wa ƴan uwa cewa tunda aka yi duniya har kuma a gama duniya to ba za a taba rayuwa a lokacin da ba ƴan leken asiri ba ana samu a cikin musulmi ana samu a cikin wanda ba musulmi ba akwai wanda leken asirin da ya halatta a yi shi akwai wanda yake ya haramta a yi shi to amma abinda ake so kai musulmi ka zama mai basira mai ganewa cewa duk inda kake kuma duk abinda kake akwai fa wanda aka kafa shi yana nadar abinda kake yi akwai mai daukan asirin ka yana kaiwa wani wuri kar mu taba yadda mu ce mu kadai ne ba kowa a cikin mu in dai zaka rufa daki da mutum ɗaya biyu to kai Allah kiyaye yanzu an wayi gari matakka ma sai ka bincike ta in ba sa'a ba ƴan leken asiri ne aka aura maka ita wallahi malam ba cewa ne kai shakka akan matakka ba amma ka nutsu wannan yana faruwa bila adadin da yawa akwai mutanen da an yi kulle-kullen da an san yadda aka yi saboda an duba take-takensu da yadda suke sai da aka san yadda aka yi aka hada su da aure da wasu mata suka nuna musu soyayya da kauna aka san kulle-kulle aka bi dangi aka yi duk wani yana gefe yana kulle-kullensa sai da ya zo ya auri matar nan ashe wannan matar ba soyayyen Allah ba ne ma'aikaciya ce a kansa ka kwanta ka shiga daki ka rufe daki da ita ku ta maganganu te ta bugun cikin ka akan abubuwa tana nada tana miƙawa waɗanda suka turo ta aiki kuma ku tara yaya da ita ma amma wallahi ɗan leken asiri ne ai taimaka abubuwa na rashin kirki ka kasa gane daga ina ake ganowa daga matarka ce to ya mutum zai magance wannan addu'a duk wanda ya rike addu'a da roƙon Allah to Allah yakan kare shi daga sharrin ɗan adam duk wanda ya rike Qur'ani a matsayin wuridi da zikiri yana karanta shi yana tawassuli da shi Allah yana bashi kariya daga sharrin dan adam da aljani duk wanda yake sadaka yake taimakon mutane da niyyar Allah shi ma ya raba shi da sharrin mutane sadaka da taimakon dan adam yakan bawa mutum kariya ta musamman daga sharrin dan adam ka taimaki dan adam to wannan taimakon da kai wa dan adam kuma Allah zai baka kariya daga sharrin dan adam duk wanda yake so Allah ya kare shi daga wata fitinar da bai santa ba to ya rinka taimaka wa mutane ya rinka addu'a kuma ya rage bacci ko ba wuce cewa ya sadaka maganin masifa sadaka maganin masifa to dole sai an samu ƴan leƙen asiri. Kana aikin alheri ma yau ba a barka ba, sai an karya ka. Ba wai mai aikin sharri fa aka damu da shi ba yanzu. Wallahi tallahi zai iya yiwa mai yada sharri, mai barna, mai fitina ya samu goyon baya da tallafi da agaji na kuɗi daga gida har waje. Amma kai da kace alheri zaka yi taimakon mutane zaka yi saboda Allah, wallahi sai sun karya ka. Wanda mallan an waye gari fa taimako da mutum zai ba mutane fa yana jin tsoro. Taimako, raba taimako, ba da taimako. In aka fahimci kana ba mutane taimako, 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 inda ya fito fili bayan shaka, to ba mamaki a san yadda za a yi da kai. Ba mamaki a maka wani kulle-kulle. Zamani ya kai ga yanzu aikin alherin ma mutum zai sai ya kuye yi wallahi. Sharrin ɗan adam yana da yawa. To, manzon Allah ya samu, Allah ya taimake shi, ya damƙi wasu daga cikin wanda aka dasa masa, suna ɗiban asirinsa suna kaiwa kafirai abokan gaba, ana masa illa. Ya kama wasu daga cikin mushrikai, kamar yadda riwaya ta zo a cikin Sahih Bukhari, hadisin Salama bin al-Akwa radiyallahu anhu, kitabun al-jihad was-sir. وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا لما لما جس عليه وذكر شهوده بدرا فاستدل به من لا يرى قتل المسلم والجاسوس واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما قالوا لأنه أُلِّل بإلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا أُلِّل بالعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى. جيد. وأن قبر ya tabbata annabi ya sa an kamo dan leƙen asiri cikin kafirai mushrikai da aka gane shi wannan an dasa shi ne leƙen asiri yazo cikin musulmai yace ku kashe shi saboda an kashe information din da zai je bayar kuma wannan shine sunnar rayuwa akwai mutanen da ake nada su su zo su ci abubuwa su ci abubuwa in sun gama amfanin su sai a kashe su wanda suka dauke kan fasu za su kashe ka yana faruwa a sa ka kai ta kaza 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 bayan sun gama cin moriyar ka sun amfana da kai to sai suke gani yanzu watakila amfanin ka ya kare kuma zai iya yiwa ka koma cikin wadancan mutane da ka cutar da su kawai sai a kashe ka saboda in an kashe ka kaga babu labarin da za a samu zai yadu amma an barka watakila zaka koma ka je ka ce ai ga abin da ake kaga sirri ya bayyana to akwai waɗanda ake amfani da su a duniya ana karɓo sirrukan wasu abubuwa in an gama da su to kashe su ake ku kula da wannan magana tana da muhimmanci saboda ana amfani da talaucin wasu a ba su wani aiki ana ciyar da su ana ba su mai maiƙo yana samun kaza yana kai information yana samun kaza majority masu ɗaukan information suna kaiwa a yi wani abu na ta'addanci ko ɓarna in sun gama buƙatarsu an gama ci moriyarsu su kansu kashe su ake kamar yadda suka kawo labari aka kashe wani to su ma da ƙarshe kashe su ake saboda idan an ƙyale su labarin asiri zai iya tonuwa duk wanda aka ga yana ɗauke da bayanai masu tarin yawa na wani abu na sirri to sau da yawa in an ga abin zai sai ga an kashe shi ko a yi kawo a kirkiri wani hadari sai kawai a neme shi a rasa ka kula shi yasa duk abin da mutum zai yi ya yi gaskiya duk harkar da ba ta gaskiya ba ne kar ka shiga ka haƙura da talaucinka to in ma ba a kashe in ma su ba su kashe gaba to abokanan gaban da in wanda kake zuwa kana ɗauko labarin su ma in suka kama ka kuma kashe ka za su yi to kaga shine sharrin irin wannan aikin. Allah karim. kun ji hukuncin dan leken asiri kafiri ko manzo Allah ya kashe wanda aka kama shi kafiri ya shigo daular musulunci yana diban zance yana kaiwa wani guri kashe shi ake yi shari'ar musulunci to yaya musulmi kuma da aka kama shi shi mai sallah ne kuma aka kama shi yayi irin wannan dabi'a ta daukan asirin musulmi ya kai wani wuri ya zai ya zai to wannan akwai sabanin malamai akai wasu suka ce indai musulmi ne shi bara aka shishi wai yana kalmar shahada me za a yi mai ta'ziri za a yi masa ja masa kunne a masa fada sa ido a kan shi Imam Malik yace a ko musulmi ne sai an kace shi Ibn Aqil ko Uqayl shi ma kai fada cikin almajiran Imam Ahmad da sauransu kinan dan leken asiri musulmi mai sallah wasu sun ce ba za a kashe shi ba wasu kuma sun ce za a kashe shi to akwai wani Hatib ibn Abi Balta'a walam yaqtul hatiban lamma jassa alai annabi bai kashe Hatib ba yayin da aka kama shi ya dauki asirin musulmi ya kai wurin kafiran Makka amma annabi bai kashe shi ba akai magana annabi ya ce ai ya je yakin Badar hadisin Bukhari da Muslim a cikin kitabu fada'ilus sahaba me kisar Hatib shi Hatib sahabi ne manzo Allah ya shirya zai je Makka zai kai farmaki kafirai sun matsanta musulmi sun hana sakat ana Madina ana cikin dardar da damuwa an kimtsa an shirya sai Hatib sai ya ɗebi wannan labari sahabi ne fa ya naɗi wannan labari ya rubuta takarda ya ba wata mata ya ce ki kai wa mutanen Makka in ji ni amma akwai gidana kaza da kadarata kaza da kayana kaza a ce ni kuma su tsare min saboda koda musulmi sun shigo kan nai asarar dukiyata da suke Makka to kun ga meye dalilin da yasa ya dauki wannan labari ya kai musu saboda shi ma a bashi mai kariya in musulmi sun kai farmaki to kada dukiyarsa da arzikinsa da gidajensa da kaza dinsa ya tabu ba wai munafirci ne yasa ya ba a'a ya auna ya gani in an tafi din nan ba zai yi a ware nasa ba shi kuma yana da arzikinsa a wajen kafiran nan a garinsu da haka bari ya tura musu bayani wala'alla kaga tunda ya ba su cin hancin zance sa dan kare masa dukiyarsa da arzikinsa ana cikin wannan yanayi an ba wa mata takarda ta hau abun hawa sai Makka daga Madina kawai sai Allah sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa ga labari ya bulla zai fita zai tafi kaji manzon Allah ya ce wa zai ji ya karbo min wata takarda da wata mata za ta tafi da shi zuwa Makka kafin ta shiga Makka ya datse ta a hanya a kwace takardar nan to kuma daman su Laraba suna da wata ɗabi'a sukan iya rubuta ma abu sako kai baka san me ke ciki ba kawai aikin ka kai kuma haka ne dama dole na baka envelope sai ka san me ke ciki ga envelope je kai wani watakila kuɗi ne watakila daloli ne watakila zage-zage ne a ciki watakila kaza ne watakila kaza ne kai ne mai aikin ka dan aiki to ita ma wannan mata aikin kuɗi take yi aka dauka aka bata aka ce je ki kai amma aka ce ta boye dan kada a ga wannan takaddar ta bayyana ka san matan nan me ta yi sai ta kwance kitsanta ta nade wannan takaddar wasiƙar da Hatib ya rubuta ta zura a cikin kitsanta ta hanya ta tafi Ali bin Abi Talib ya ce ni zan yi wannan aikin ya Rasulullah ya su kwani doki ya tafi kafin matan nan ta karasa ya datse ta hanya ke baiwa Allah tsaya kawo abin da ke hannunki tace me yake hannuna yace akwai takarda ta aike da aka baki waye baki waye bayar Hatib ya baki ki bayar tace babu yace ki kawo tace fa babu yace zan fa caje ki tace ka caje ni ka caje ni mallan ya caje matan nan babu takardar nan Ali bin Abi Talib ya buga doki zai juya ya tafi yace kai tunda annabi yace akwai takardar nan to akwai takardar nan yace ki ba da takardar nan ko ne daidai dake zan bude ki gaba daya ka san Aliyu ba wasa tasfa an caje ta to mutumin da ya sa abu a cikin kitso ya za ya ka gani ya juya zai ta yace kai tunda dai annabi yace akwai takardar nan to wallahi akwai takardar nan to amma Aliyu an duba ba a gani ba yace wallahi akwai ta mata da taga uwar bari ta sa hannunta a cikin kitsan ta ta daga cikin gashin ta ta zaro takarda daka ka nutsu yara da ka zo gidanka kana neman wata dala 200 ka ka neme ta ka rasa caje caje in dai a gurin mata ne suna da wurin boyo da yawa wata makaranta ne wai an saka doka kada yara yan mata a rinka zuwa da waya da sauransu yani yayi ta taho da waya ka san me suke yi sai ta daga breziyar ta yani yar makaranta ya secondary sai ta daga breziyar sai ta kwantar da wayar sai ta saka zuwa caje ta malamai mata su caje ta a duba da karta babu tana shiga aji sai ta sa hannunta ta shiga bandaki sai ta zaro wayar ta sa to akwai wanda aka kama a cikin fund dinsu suke sawa fund yara kanana yan mata waya ko kayan kwalliya kayan shafe shafe to ita mace lamarinta daban ne akan harkar boye boye ka nutsu kai dai ka bincika in abinda ka gani to in ban gani ba ka ce to za a yi tsifa a gidan nan yau ha malam bai halatta ba sai ka ce ki zo ki tsifa zan ba da kuɗin relaxer da conditioner ba mamaki kai tsuntuwa a cikin tsifan nan da kai Allah ya mana afuwa Aliyu ya karɓi takarda sai ya hau doki bai tsaya ko ina ba sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ga takarda na'am annabi ya ce a karanta takarda ka bude takarda sai gashi an rubuta min Hatib ibn Abi Balta'a ila ko kufar quraish ko quraish ila quraish daga Hatib ibn Abi Balta'a zuwa ga quraishawa lokaci kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo eh kaza da kaza da kaza amma ina bada wasiyar a tsare min kazana da kazana da kazana da kazana ya rufe takarda ya sa hannu kawai manzo Allah ya daga takarda sai ya nuna Hatib yace ma hada ya Hatib me haka ya Hatib me wannan ma hada ya Hatib me wannan ya akai haka sayyidina Umar yana gefe sai ya zaro takobi yace ya rasulullah da'ani adrib unqahu ya rasulullah bani wuri in sare wuyan sai yanzu in sauke shi kasa wannan shine hujjar Imam Malik na cewa koda musulmi ne in dai aka kama shi yana bayyana asirin musulmi yana kaiwa ga makiya hukuncin sa me kisa saboda Umar ya tashi ce ya rasulullah bani wuri in sare wuyansa da bai halatta ba Umar zai ce bani wuri in sare shi Hatib sai yace wallahi ya rasulullah ma nafaqt wallahi ya rasulullah ban yi munafurci ba ya daga hannunsa yana wallahi ni ba munafiki bane wallahi ni ba munafiki bane wallahi ni ba munafiki bane ya rasulullah yanayi ne me ya kai ka shi ya rasulullahi gani ne za a yi tafiyan nan ina da dan abin da nake da shi idan an je dukiyata kaza da kaza za su iya salwanta dan haka na tura musu nace su kare min koda an shigo dan Allah su kare min abinan dina Umar yana zakami kakakar 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 kawai a bashi wuri wallahi da annabi yana kyale shi in ya daba mai takwabin nan sai ya sauke mai kafara Umar ya kamata duk wanda yake Umar ne a game jarimi ne kar mutum ya zama Umar kuma a gaida zama da kyar tashi da kyar labatar labatar kawai sai annabi ya juya ya kalli Umar yace wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum innahu qad shahida badra wannan Hatib din fa yaje yakin badar baka san ba Allah ya fada cewa duk wanda ya halacci yakin badar yaje ya aikata duk abin da ya ga dama na yafe masa kai Umar baka san Allah ya fada haka ba to Hatibun nan yaje yakin badar ya za ka yi da shi Umar kawai sai ya saki hannu sai hannu ya slak kanu waqafina inda hududillah sahabbai sun kasance masu tsayawa ne inda Allah ya iyaka ya hakura Allah ya ce malam ka ji wata matsayi wata falala duk mutumin da ya je yakin badar Allah ya ce in dai ka je yakin badar to duk abin da kaga dama kai aikata a duniya an yafe ma wannan ba wanda ya samu wannan falala irin wanda ya je in ba wanda ya je yakin badar ba to Hatib din nan ya je badar kaddara ma da munafircin yayi to ya je badar badar ta wanke shi da haka sai ka je ka lissafa kaga sahabbai nawa ne suka je yakin badar da waye da waye da waye da waye yanzu wannan kadai bai isa nuna cewa sahabban nan yan aljanna bane amma wani ya tashi zagin su baya iya bambancewa da wanda ya je badar da wanda bai je ba duk ya tsine musu albarka kaddara sun yi laifi sun yi kuskure in dai sahabi ya je yakin badar duk abin da Allah ya ce ya yafe masa inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shikenan annabi ya karbi uzurin sa na'am kuma kun sani yanayi yana iya faruwa ana iya zuwa a shiga daki a shirya magana da wani da sauransu kaga wata magana ta fita an bincika an gano daga bakin wane ne wataƙila sai in ka bincika ka yana da uzuri to kuma wannan shi yake nuna mana duk abin da ake so a yi na sirri in dai aka fitar da shi cikin mutane biyu uku hudu to ba sirri ba ne ka jira ɓullansa kawai wani ma fa cewa ya kaga sirri ko abin da kai da kai da kanka kawai da kai sai zuciyarka shi ne sirri in ji wani ya ce in dai kuka shiga ɗaki wai ka tattauna da kai da wani da wani ai ya fita daga sirri ai a gurin mai shayi in aka yanka masa biredin sa da indomie aka kwantar mai da kwai a tsakiya ya yi loma ɗaya ya ɗauki kofin shayinsa ya kurɓa ya sha wallahi ishi ruwa nake ji tun ɗazu wallahi kuma sai na duba sai na gace ga ruwa a kusa da ni yana sha sai ya saki zance daman wasu masana sun ce ai in kana so ka ji hira ka ji labarin gari ka ji me ke faruwa je ka zauna a teburin mai shayi Allah ka ce kai fa samun indomie a dan fasa maka da dan kofin shayinka ka dade kana rike da shi duk wanda yazo duk abin da yake faruwa a gari a wajen mai shayi ake fadan sa Allah sarki yanzu an daina teburan shayi sun zama kadan amma da yawanci zaga guri 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 akwai teburin shayi bini bini guri akwai teburin shayi ana zumunci kuma ana tsiya tsoro ne ya yi yawa ko an ce yanzu baki suna yawan zuwa wurin shayi amma akwai zumunci gaskiya kuma akwai sana'a mutum ya tashi bare ba sai ya bata lokaci matarsa tana mai yanga ba a anguwarsu kawai akwai mai shayi kawai zai zo tun da asuba zai tashi yana dorawa fa 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 yana yanka ka sha kai gaba kawai amma yanzu yawanci ina jin matan ne sun zama mutanen kirki gaskiya suna kula da mazajensu suna kula da mazajin sosai shi yasa yanzu kowa baya shan shayi a waje shikenan aka kyale shi to mallam yace ibn al-qayyim yace fasadalla bihi ala man la yara qatl al-muslim al-jasus da wannan ne wannan kisa da muka gaya muku wasu malamai suka ce ai dan musulmi ne shi yasa ba kashe shi ba suka ce to duk yau in kuka kama dan leken asiri a cikin ku musulmi tunda yana sallah ba sai an kashe shi ba me dalili kisar Hatib ibn Abi Balta wastadalla bihi man yara qatlahu wanda suka ga ma ya halatta a kashe musulmin suka ce mu ma da wannan kisar dai zamu ce ya halatta a kashe shi idan an ce maka wani hukunci ne dalilin sa guda daya da wanda suka hana da wanda suka ce ayi to wannan shine kashe dan leken asiri musulmi da kissar Hatib ibn Abi Balta kamali kaman Malik da Ibn Aqil ko Uqayl min ashabi Ahmad wa ghayrihima qalu li'annahu ullila bi illatin mani'atin min al-qatl ai me yasa ba a kashe Hatib ba ullila bi illatin mani'atin min al-qatl ai an illanta dalilin da yasa aka hana a kashe shi akwai wani dalili da ya hana a kashe shi wanne ne wannan dalilin zuwan sa yakin badar Imam Malik yace muntafiyatin fi ghairihi wanda ba Hatib ba shi kuma bai je yakin badar ba dan me za a ki kashe shi ka ji ilimi ka gane kenan Malik yace eh mun yadda ba a kashe Hatib ba li'annahu ullila bi illatin mani'atin min al-qatl ai an kafa hujja ne da dalilin da zai hana a kashe shi a wannan lokacin me wannan illar zuwan sa yakin badar to shikenan mun yadda da wannan to sauran musulmi na duniya da basu yakin badar ba da wani dalili za a kama dan leken asiri a ce wai dan musulmi ne ba za a kashe shi ba yace sai an kace sai dai in ya je yakin badar wannan shine ra'ayin su da sauran malamai ولو كان الاسلام مانئا من قتل دا مسلمي زي هنا اكشي شي لم يعلل باخص منه ايدا با اكف وتا الا اكاي بياني وتا الا دا ابن ديكي اخص كيبنتاتشي ما daga ciki da kai annabi zai ce ah musulmi ne fa ya zaka ce akashe shi ya umar to amma ullila bi illatin akhas min alislam shine shuhudu badr ba ai magana musulunci sai aka ce ya je badr fa لان الحكم اذا اولل بعامه saboda hukunci bi ammi idan aka hukunci idan aka illanta shi da abin da yake mai fadi kana al-akhassu adimat ta'sir to kebantaccen bai da wani tasiri wa hadha aqwa wannan shi yafi karfi kenan yanzu waye ya kada wani a ciki na'am suwaye da dalilin su yake da karfi anan imam malik cewa dan leken asiri koda musulmi ne in aka kama shi ko yana sallah in dai mai daukan asirin musulmi ne yana kaiwa wasu suna illata musulunci hukuncin sa me kisa inji Imam Malik rahimahullahu ta'ala to ku kiyaye fa ana yin irin waɗannan abubuwan ne saboda kar mutun ya zo ya wayi gari yana diban asirin mutane ya zama informer yana kaiwa wasu ana kashe wasu ya kamata ku kiyaye kada mutun ya je shiga wata harka da za ta halatta jininsa a musulunci ta dalilin neman kuɗi ko ka zo ka zauna kana musulmi kai ta ɗebe asirin musulmi kana tura wasu turawa ana tura ma albashi da daloli kuma ana amfani da wannan rahoton naka ana amfani da rahoton ka ana cutar da musulunci da musulmai wallahi mala akwai yanzu waɗanda suna nan barkate aikinsu kenan aikinsu kawai su naɗi wani asiri na musulmi suna kaiwa abokanan gaba kawai sai dai ka ji abu kaza ya faru su ba su zo ba wanda za su yi illar amma suna da wakilansu suna da kudinsu suna musu aiki kuma bature yana iya kashe ko menene a kan research bincike da za a yi mai a bashi facts to ko me zai iya kashewa a biya masa bukatarsa sannan kuma duk wanda yake makiyinka ne zai iya kashe ko nawa ne in dai za a bashi labari a kanka to wanda yake diban labari na musulmi ya mai da shi sana'a yana kaiwa wasu makiya ana illanta musulunci da musulmai wannan hukuncinsa idan an kama shi kashe shi ake yi da a ce ana yin shari'ar musulunci kuma in alkali na Allah ne zai hukunci to a wannan shine hukuncinsa dan a nuna maka illar leken asiri ka dauki sirrin musulmi kana kaiwa kai da zaka ce miki islam amma sai kai musulunci illa wa kana hadihu itqu abidil mushrikeena idha kharaju ila al muslimina wa aslamu shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kama bayi cikin mushrikai in suka fita suka zo wajen musulmi suka musulunta sai ya ce na yanta ku wannan wadannan kafiran da aka kama in aka kawo cikin musulmi suka ce mun musulunta mun zama musulmi sai annabi ya ce to mun yanta ku wannan karamci ne na annabi amma wani zai yana taurin kai zai ce shi bai yadda ba shi bai amince ba shi bai zai musuluncin ba wani zai haka amma a zamanin annabi duk wanda aka kama cikin kafirai inda ya ce ya musulunta to sai annabi ya ce ya yanta ka haka ibn qayyim ya faɗa wa kana min hadihi anna man aslama ala shay'in fi yadihi fa huwa lahu shiri'a annabi ne duk wanda ya musulunta akwai wani abu a hannunsa to wannan abun nashi ne walam yakun yaruddu alal muslimina a ayana amwalihim idan mutum ya musulunta da wani kaya da yana kafiri ne kayan na musulmi ne ya kwata kun gane bayanin to sai kuma ya shigo musulunci da kayan sai annabi ya ce ku bar masa ban sani ko kun gane ya kwace maka kayanka yana cikin kafirci gayi can watakila abin hawanka ne raƙuminka ne lafiyayye yaya aka sai gashi ya shigo yana zuwa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah karamcin annabi sai ya ce kar ku kwace masa wannan tunda ya musulunta al-islamu yajibbu ma qablahu musulunci yana share duk abin da yake kafinsa an yafe mai sannan ba ɗabi'ar annabi bane ba ya ɗauki wata dukiya na ayana amwalihim wani ayyanannen dukiya ta musulmi Allah ce akhadha al-kufaru wanda kafirai suka karba a hannun musulmi bayan sun dawo qahran ba da islamin bayan sun musulunta sun yi wa musulmi kwace to in sun shigo annabi baya cewa bari mu kwace kayanmu kyale sai yake abinda ake nufi wani ya je yayi fashi da makami ya kwacewa wani motarsa a cikin kafirai kana ganin motar nan tana hannunsa ya fi ka karfi saboda kafiri ne kawai sai dawo ya shiga musulunci kuma ya tuko motar taka ya zo ya karbi kalmar shahada in dai a shirin annabi ne to zai ci gaba da tuka motarsa ne saboda me sai dai shi shugaba ya canja maka wani ko ya yi maka wani ihsani ya kyauta maka saboda yanzu ya musulunta musulunci ya share duk wancan abin da ya yi sannan kuma dan a faranta masa kada ya shigo musulunci kuma an bakanta masa sai a kyale shi wannan sunna ce kuma shirye manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani yanzu cewa zai ba ruwana da musuluncinsa kawai ya biya da kayara abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته